Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Sannan ana iya sauraronmu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM kamar Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya duk a Jamhuriyar ta Niger. A can kuma san kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma a iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. Talata 6 ga watan Agusta na 2024. Shirin yau da gobe zai yada zango ne a kasar Ghana tare da wakiliyarmu Hawwau Abdulkarim, the young pioneer. To sai a sake gyara zama. A ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Ni Hawwau Abdulkarim Yonkaniya zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra, Ghana. Shirin zai fara da tattaunawa da matasa akan wai shin iyaye suna da alhakin lalacewar ƴaƴansu wajen shan miyagun ƙwayoyi, sai kuma mu tattauna da shahararren ƴar kasuwa Hajiya Ramatu, Mr. Lady Boutique. Sannan mu saurari wakan nan na Advergin. Bayan wannan mu ji bayanai akan inda fasahar zamani ta kai. Mu kawo ƙarshen shirin da kwalama. Da za mu tattauna da su a cikin shirin sun bayyana yadda aka yi iyaye ke da alhakin lalacewar ƴaƴansu wajen shan miyagun ƙwayoyi. Bakinmu na yau za su gabatar da kansu.
Assalamu alaikum Hajiya, sunan
Assalamu Muhammad.
Kaifa?
Ni sunana Charles Peter.
Wani aiki kake?
To ni madinki ne, ana tailor.
To malam fa?
Lawan sha'ibi.
Yau tattaunawarmu yana kan wai shin iyaye na da alhakin lalacewar ƴaƴansu wurin shan miyagun ƙwayoyi?
Tabbas zan iya ce miki suna da hannu ciki ta wani gefe kuma ba su ji shi. Saboda kin san yaro dama an ce ka haife shi baka haife halinsa ba. A matsayin iyaye, kai baban yaro ko kuma ke maman yarinya, ya kamata yaran nan da suna tasowa mu maida hankali akan su, shiga da fitan su, ina suke zuwa, wa suke tafiya da shi, wani ayirin alaka suke da wanda suke tafiya da shin nan. Shi kuma wannan yaro a matsayin ka kai na uba, ya kamata ya zama abokinka na kusa da kai, wanda zai iya ya zo ya faɗa maka damuwan shi, kai kuma ya zama ta cewa idan ya faɗa maka zaka kokari ka make sure shi din nan ka faɗa mishi abin da zai kamata yi. Wata za ta dawo 12 dare karfe 3 ta zo ta buga ma iyaye kofa, su bude mata kofa, ta shiga ta kwanta, ba wanda zai tambaye ta. Wannan duka sakacin iyaye ne, lalacewar yaran mu dewa yau sakacin iyaye ne. Shi yasa ni gaskiya zan kira ga iyaye mu maida hankali akan yaran mu. Na tuna da wani lokaci na yi ma babana laifi da na je nan hankuri, yana fushi, naga to ai mutum idan ka ce ma mutum duk fushin da yake yi, idan ka ce mai yi hankuri zaka ga ya hankura. Sai daga baya na ce mishi, ya ce kai hankuri amma still kana fushi. Bude bakin shi yace ba wai fushin laifin da nayi bane, ina fushin in yi kokari in gyara wannan kuskuren ne.
Shin kina gani akwai yara kanana da ke shan miyagun ƙwayoyi? Kwarai kuwa yau mu matasan da muke dashiwa, wani in ma nanan she ka gawe ta doki once din ta tasi da shabu, she ka ji in ba ta kawo wannan kudi ba, ban ba ta kudi ta sai abinci, she ka ga maman yarinya ta bai yarinya ya mace ta kwana yunwa. Dan Allah mu farma juna gaskiya, in yau kin ban na kwana yunwa, gobe na kwana yunwa, jibin kwana yunwa, she maybe makwabcin mu ina dan mika min 55 cedi na sai abinci, na koma da yadda na kan shi kenan. Yace zo ki sai min abu, zo ki share min daki, yau ko me ya faru kanki ne, wallahi ma kina da hanya izai aiki taimaki abu kowane hukunci ki doki amma wani kwanan yunwa a'a san amma ni na yadda kama in yake ta gan fushin ki ya fi dukan ma ki fushi da kake magana da ta ma ki dai batta wannan mai na cin ran mi shi mai karu ma ifi dukan ma dukan ma kuma na sa mi shi ya ma gudu gidi yati dukka ina wajin iyayen mu ne wannan su kuma nan ba iyayen bane kawayen da suke bi ne suke dai jin su kamar yanda kwarai kuwa wallahi kwarai kuwa amma kika je wurin izan kin mani wallahi she ki kuka ranki ya bata wurin na garin mu Akra Ghana muna kiran waje Sodomu en gumura wanda suka sani kuma suna ce konkomba
me ake yin
wurin yaran da suka gudu gida shan giya abinda dai zaman aikin banza duka wurin ne wasu kuma na wurin bance aikin banza duka wasu kuma na wurin su ma sun fito kayukan su ne suka zo suka samu idan kiyos dai suna kwana suna aiki wani samu isai yayin ku bari don ku zo kan mu kuri
wai abin ya kai tashin hankali haka
ai inda akwai abin da ya wuce tashin hankali sai in ce miki ya wuce saboda yanzu abin ya lalace sosai kuma abin ya dauko asali daga gurin iyaye wani lokaci iyaye suna bada gudunmuwa saboda so da uwa ta dora wa da ko uba shine zai sa a ga danka yayi wani abu wanda bai dace ba a zo a same ka gaya mai sai ka hau ihu ka ce ai an ma yaran ka sheri to shi kuma ka kara mai karfin gwiwa ne tun kana jin wai haka gani da idanka daga lokacin da zaka lura da cewa yaron nan ya fara abun nan fa to ya riga ya karfi yau yaro ya fita waje ya je ya samu aboki yana mun ya kamata kai bishe gane waye ne abokin shi yaro yana gida ya fita ya je ya samu gayan abokai an zo an gaya ma kace sheri ake mai ka daure mai gindin gobe ya koma kenan so haka ƴan mata da kike ganin su nan suna fita wani lokaci kwadayi ne na iyaye yarinya ta fita ta ce ta dan kawo miki wani abu wani 10 cd 5 cd kin karba baki bincike ta ina ta samu ba wani sana'a ta yi ta samu in bata akai waye ya bata a baya ko tafiya kake da babanka ko mamanka wani ya dauki wani abu ya baka kaina jin tsoron ka karba tarbiyan baya kenan amma yanzu abin ya lalace
abinda ka taba gani na rashin tarbiya ko lalacin wani yaro da ya tada hankalinka
tabbas kuwa akwai abubuwan da na gani da yawa ma wannan miyagun kwayoyi da ke ganin shi na shaye-shayen da yara suke ciki yau gaskiya most especially wani lokaci zan iya ce miki kaman irin yaran da like zaki sami family ki samu an haifi mata sai namiji guda ya zo ciki to irin yaran nan su suka fi samun waɗannan matsalan lalacewa na shaye-shaye don ni zan iya ce miki mafi yawancin yaran da zaki gani ana ce musu tura suna ce only son wato namiji shi kadai a cikin gida kenan to guda ne zaki gansu suna tafiya cikin hankalin su saboda gatan da ake ba su yaro ya samu gata kome soyayya ya mai yaron nan yawa iyaye ana fadi muku ga abinda ake ciki bara ku yi ba saboda soyayyan yaro ya rufe muku ido yaron nan kuma ya je haɗu da abokan banza zaki ga yaro dan abun ne shi yana nan kaman wani spirit ne inde kana zama da mai sha in baka yi very careful ba wani rana zaka ga haka kawai yana burge ka wallahi saboda ni ban shaye-shaye amma wani rana sai in ji ma da ina shaye-shayen nan saboda zaka ga wani abu an maka na renin wayo amma baka da zuciyar da zaka fito kai magana sai ka ji da kana shaye-shayen nan da ka iya ka samu wannan vim ka zo kai magana amma saboda kunya da kake da shi bara ka iya yi ba shi yasa waɗansu suna yi sai ba wai wani abu bane saboda kawai irin ai raina ya bace bari in je to karanka ya bace kuma kana tare da wani aboki mai sha karanka ya bace a gida ka zo waje shi kuma yana nan a kai ka yawan kuri mana to ai to gashi mana kawai ka ja wannan ya kwantar ma da hankali shikenan shi kuma ya ja kawai can an jima ya ji wani nishadi ya shige shi daga nan shikenan yaro ya zama abin da ya zama ja daya kawai ya karar da rayuwar shi duka
wato lamarin yayi nisa kenan
gaskiya a cikin yaran da suke shaye-shaye yanzu wallahi hajiya a cikin 100% an yance miki kaman 55% duka yanzu shaye-shaye ya doke su wallahi shaye-shaye duka ya debe mana yara matasa da yanzu haka
kasa da shekara nan
yara masu shaye-shaye yanzu haka kafin ma ki ga wani mai shekara 30 yana shaye-shaye sai kin yawo kina nema amma idan ga kan shekara 17 18 zuwa 20 wallahi hajiya idan kika je nan bakin gota idan kika shiga wallahi sai kin san kaman an yi asaran masasa wani yaro in kika gan shi ga mutun iya mutun amma shaye-shaye ya bata shi kuma shaye-shayen nan ya fito asali daga iyaye ne saboda wani lokaci gashin nan iri-iri yaron nan ana so a dakatar da shi amma iyayen nan ba su yadda zaki ga yaro shekara 17 yana tafiya miki kaman iska ya tafi kaman yane yana tafiya yana leyi haka yana tafiya kaman wani kazan da ya hauka irin kazan ya rashin lafiya. In san ka zai rashin lafiya, lafiya ya kusa ya samu kinga zai hauka. Yana tafiya yana buga kai a kasa yana gefe gefe. So shaye-shaye gaskiya yayi karfi cikin community mu yau aja. Wanda kuma in ba an yi da gaskiya an tashi ba. Yaran nan inda suke tafiyan nan gaskiya nan gaba za su zo ana neman matasa wanda za a je a ce wai su je su yi wani abun kirki babu.
Akwai wasu hanyoyi da kuke ganin za a iya kawo karshen shan miyagun kwayoyi?
Idean da ne uwaye kuma ci su bada baki don yanzu dai gaskiya an samu organizations dai wanda suke tanya wanda suke da niyya su bari an kai ku irin hospital rehab a biya kudi a duba ku kuma in dai uwaye na da kudin da za su biya ma yaran su wallahi ba aikin banza bane su yi don ka samu rayuwar diyanka yanda kake so shi isa ka biya in dai bayan biya ma diyanka ba ka biya ma diyanka je rehab je hospital a duba shi ya kuma back to normal
amma kin san kamar rehab din nan ba kowa ke da kudin da zai kai dan shi wadannan ba wasu yara suna nan yaran talakawa ne iyayen ma suna neman na ci ne ma wai na duba yaro ko a kai shi wani rehab amma ni ina kira ga gwamnati su yi wani abu akai ya kamata a kafa wani doka ko a dauko wani kuma za a sa security ne akan yaran nan duk inda suke masu shaye-shayen nan idan a sa wani doka ko wani lo haka a fito da wani abu dai wanda mai karfi wanda za a ce kamar idan an kama ka kana shan abu za a kai ka ga adadin shekarun da za ka yi kana ri kana kulle kuma kullun da kake yin nan kana under rehab ne ba wai a za a ji a rufe ka kana gana ma azaba ko prison ko wani abu a za a rufe ka na shekara biyu ko uku ana make sure an kaman rehab ne like ana duba ka ana make sure kaman wannan abun mind din shaye-shayen nan ayi kokari a cire ma shi a gyara ma mind din ka
Madalla. Binciken Majalisar Dinkin Duniya na wannan shekarar ta 2024 akan ta'ammali da miyagun kwayoyi a fadin duniya ya nuna cewa kalubalen yana da dammunana sakamakon wasu sabbin nau'ukan kwayoyin da aka fara amfani da su. Lamarin da yake dada cutar da lafiyar mutane, tsaro da lafiyar jikinsu a sanadiyar ayyukan masu sarrafawa da kuma safararta wanda ke bada goyon baya a ci gaba da wannan mummunar ta'ada. Rahoton ya kuma bayyana cewa a shekarar 2022 alƙaluman masu ta'ammali da miyagun kwayoyi a fadin duniya ya kai miliyan 292 wato an samu ƙarin kaso 20 na masu ta'ammali da miyagun kwayoyi a sama da shekaru 10 a ƙasashen da ke yankin Sahel kuma alƙaluman wannan rukunin al'umma ya kai kaso 41.6 yanzu za mu koma ga abuwa'u kare ki
So bayan wannan kuma muna tare da Hajiya Ramatu inda zamu ji takaitacciyar tarihi inda ta soma wannan sana'ar
kuma Hajiya gabatar min da kan kecewa
ni ne Hajiya Ramatu Mr. Lady Buti
so yau kuma kun ji muna tare da Hajiya Ramatu Mr. Lady Buti shahararren yar kasuwa ce ana magana yar kasuwa wadda ta yi yawo kasashen turawa da larabawa wurin suko kaya ta kawo ta siyar ta kuma taimakawa bayan Allah Hajiya barkanki da shigowa shirin assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gaskiya na fara da ni ne Hajiya Ramatu kamar inda ku sani Mr. Lady Boutique an fara da aiki lokacin ana kan talla aka zo aka fara da haka nan muka zo muka fara da store daya sai kafin dai akai ga shago farko muna zuwa musari wurin wasu ya so a zo a sayar wasu nan kamar irin ka je ka sare shi kamar togo hakan ga ya so ka zo kana dabara kana sayarwa
ba da jallin ka mama
a ba da jallin ka je ka sare kamar togo kadan jari kadan shi ka fara
magana shekara
Magana ga nan ke fari miki wurin 25 years.
Shekara 25 lokacin Ghana akwai mai boutique.
Ba boutique ko daya cikin
duk fadin Ghana.
Ba boutique ko daya. In akwai boutique ma ba boutique ba kuma mai shine da ma ba boutique ba. Muka fara da shi haka nan. To albarkacin Allah da addu'an iyaye kuna cikin haka nan wasai kuma ka je talla. Shi ankali ya bani kaman to why not ban samu shago in ya so in zauna ni ma da kaina ina binga. Shagon kuma samun shi ba sauki bane. Domin kafin ka samu shago she ka shirya. Wannan shagon nan da na same shi 1 million Ghana cedis which is 100 cedis fara zuwa Saudi Arabia.
Ke Saudi kika fara zuwa shekara nawa?
Shekara 25 years
nan. Na farko
wannan lokacin naje ta fara kawo kaya kayan ka danne fa wani abin ga kaman ba kaman yau da muke mu zo mu kawo
wannan lokacin ne farkon hawanki jirgi
farkon hawa na
jirgin sama
na fara zuwa Saudiya ne je maka nabi yayin na je maka amma wannan je umura kenan je na doko je na ga ma group ne da wasu muka je muka kawo kaya da kawo kayan kadan kalilan aka zo aka fara cikin ikon Allah kadan kanan aka zo hal kayan ya fara zuwa aka fara ganewa ɗan boutique she wasu suka ga kamar tun da yake ina burewa ina fara zuwa ya kamata su masu plan su masu fara to daga wurin kenan wasu suka fara yin boutique
so lokacin boutique me da muke sayo
kamar ne ka sani kayan gano kenan
duk kayan sutura da mata da maza ke sayo
kayan sutura da jali kayan maza da mata shi na fara dashi cikin ikon Allah
to ina so in sani daga ina kika ga kin fara suwo kaya wurare daban-daban
banda wannan sannan muka fara zuwa Dubai kenan wannan lokacin kayan daban-daban ya fi yanda muke zuwa Saudiya daga Saudiya kuma daga Dubai kenan muka fara zuwa China daga China kenan na fara zuwa America daga America yanzu zuwa ga London India take daga take sannan kuma muka je daga Italy
wannan kasashen duka kika
naje na kawo kayan ikon Allah
to yanzu mu zo bangaren kalubale na san wanga abin da gwagwarmayin gada aka fari kasashen gado ka ba wakin shi kai sai bane kin sha akwai wahala akwai wani abin da zaka ki tuna lokaci kaza gaskiya ga wahalan da ni ma na san na sha a matsayin na kafin sai akan kafa na
gaskiya ne musulmi kuma ko me zo maka she ka gode kai tawakkali ka gode ma Allah gaskiya ne kamar ka fari farkon ma da zamu fara zuwa amma an kama kayan mu ne cikin ikon Allah amma ban daga Accra kafin mu cire kaya mun samu matsala babba Allah ya fidda mu da aduwan iyaye don shi bai yi sauki ba sauki bane baka samu shi sauki kuma cikin ikon
amma sauran kasashen turan gado da kika kira daga baya ba a kama kayan ki
cikin ikon Allah sauki ba wani damuwa
irin kalubalen asara fa
wannan yakan zo wani lokaci daga binga shaguna ta buka mu wuta yazo kaya duka ya kone amma cikin ikon Allah
ne asara ya kai kaman nan
yana da yawa wannan dai baka yi kankwanta amma cikin ikon Allah ya kawo saukin shi da kuma wasayin kai ka zo ka iske ka kawo lokaci ma a lokacin ma ba sai kana ganin kamar tunda ba sai ko bari ne saki wani aiki amma kai hankuri kana bin shi kadan kadan cikin ikon Allah kaga karshen abin
Hajiya ina so fara kasuwanci irin wannan ina zan fara
ni dai na baki shawara kamar mutun ne ba in ka tashi gaba da ana zuwa Dubai shi wannan nan kila ba kudin ka bi kai na Dubai kai dai je Togo kaje ka fara da shi kadan ko da bai ka je Nigeria ba kai ka zo Togo ka zo wurin ajiyara mutum Mr. Lady ka samu kaya da sauki ka fara shi kadan yini za kai ma kana kadan ka don ba gaba da mutum ke farawa ai ya zama babba ba amma misalin kika zo mun zauna ni da ke one in ya so ngwada miki sai wanka za doki wanka za wuki gama duka kudi ne kace kina da shi nan na gama miki wannan kayan cikin sauki ki samu in ya so ngwada miki yini zaki sayar ngwada miki yini zaki tire shi ngwada miki yini zaki da shi haki ya ki samu ribon da zai kusa da wannan kudin nan gobe kuma ki kuma zo in kika ga gama in kina da gaskiya wato within short time ya baki mamaki ba she gaba da kin tashi kace zaki rush kije gaba da kije inda ake zuwa nan to wannan challenge kika rena na maya ya kone ni dai advice da zan bayar wadan suna nan ba su tambaya kuma mutun girman kai rawanin siya in mutun baka tambaya ba ka bace ko tafiya zaka in dai mutun baka tambaya ba ka je ka bace domin misali in ka fara da ka samu kadan in ka fara ka tambaya wane ne kaza in nayi kamata ka je ka sai kayan aka gwada maka ka zo ka zauna ajiyara mutum Mr. Lady na zo wurinki ne zan fara aiki kada wallahi sauki ne kiya miki sauki
to Hajiya mun gode kwarai da gaske yanzu kuma mu shiga bangaren nishadi inda zamu saurari wakan nan na Adu Virgin Sanadi
Jindai
kuma muna tare da wani masanin fasaha.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu, kamar da ka sani ina tare da wani shahararre akan fannin fasaha. Haka ce fasaha a turanci ana nufin technology. Za mu tattauna da shi, shi da kanshi zai gabatar muna da kansa.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Yakubu Lantam Abdul Jabbar, na zama technology expert. Gaskiya inda muka kai yana da ban tsoro, kuma matasa in ba mun doki an kullum mu muka kai koyon IT ba, kowane bangare da kake ko kaman kai doctor ne ko kai mechanic ne ko kai banka ne ko mini kake yi yanzu kana neman ilimin computer. ChatGPT nan ya zama abin da ya fito daga America. To wadansu matasa suka zauna suka duba wai gaskiya bangaren ilimi ba mu samu abin da muke neman. Shi yasa za su kawo abin da zai yi mana soki a bangaren neman ilimi, sai suka ciciro waɗannan ababe. Yanzu haka ya bar aiki yayi soki, in dai kana neman karatu ko kana neman kai aiki ya bar ababe ya muna soki bi fi
kai bincike
ke duka abin da kake so ka ne. Yanzu haka in dai ka buga sunana kan ChatGPT ya gwada maka aikin da nake yi na fito, kin fahimta? So abin da ya zama kaman ne ya zo Google ya zama kaman search engine da kana neman wani abu sai ka shiga ciki. Amma yanzu ChatGPT da ya zo yayi muna ce advanced technology, yana bar mu gane abin da ke tafiya cikin duniya bangaren ilimi. Robot ya zama kaman abin da ake kuro zai taimaka mutum. Yanzu haka robot, an design robot, halayyar shi ya kama da mutum, zai yi aiki, zai yi abinci, zai yi gini, zai ya jara mota. So abinda duka muna cewa robot and artificial intelligence, abinda mutum, halayyar mutum aka design, IT mutane IT suka design, zai yi kaman kanda mutum yake, amma shi baya gajiya.
Tana ganin duniya ya zo karshe da lokacin abubuwa aikin da mutum ke yi amfani da karfin shi an doki a ba wayannan abubuwa.
Yanzu haka an tun ba wadannan abubuwa, inda ka zo bangaren motoci, yin motoci, robot ke assemble motoci ba mutane ba. Yanzu haka abinda ke tafiya kenan. Yanzu haka akwai wadansu abubuwa ba mutum ke yin ba. Yanzu ba ka gaya wa mutum ya je yana manhole kaman yana gini rigiya ko wani abu haka, robot ke yi wadannan ababe. A bangaren yin abinci ma yanzu robot suna abinci, inda ka je hospital kana so ayi miki jinyi, robot suna yi waɗannan ababe. Robot
jinya daga asibiti,
hospital robot suna
waɗannan.
Ne kaje India akwai su, ne kaje US, France akwai su dewa. Yanzu haka da nake magana da kinga, yanzu inda technology za shi da mu ba mun shirya ba mun koma baya.
Kamanya
gaskiya bangaren neman ilimi, ne ka duba bangaren Africa ba mu doki technology serious kaman kan da Turawa wanda suka doki technology serious nan. Yanzu haka zaka kana kan godo, robot ya kawo ma abinci, si robot zai yi ma abinci, ya kawo ma abinci kace ka kare, robot zai duba kan da kake tafiya, kan da kake magana, ka gane wai wanga lokaci mutumin ga yana cikin damuwa, kuma ba mutum bane, robot ba mutum bane, amma yayi ya koko a halayya mutum. Kuma yanzu haka an yi ayi robot yayi kaman ni da nake zamanin ga muryana, kan da nake magana, kan da nake tafiya, kan da nake duka, zaka gani robot ka ce Abdul Jabbar ke ga inda muka kai a cikin duniya ke ga.
So yanzu wani gargari za ka yi wa matasa inda muka kan?
Gaskiya muna neman musaddan mutane, mu gaya ba mutane inda muka kai ga ya fi kowane matasa a duba bangaren koyo, bangaren computer. Gaskiya ko ni da nake zamna nan zai yi wannan aiki, ne ka share kan computer ba bai gwada wai komai duka ya lalace ko komai duka ya wuce kenan,
ko an duba recycle ma ba shi,
ko recycle aka cire, ko phone ma ana yi ana aka, ko ka share kan phone kana duba wai ka share komai duka, mu za mu yi akwai software da ake yi aka use ka nemi abin da duka mutum ya share, kaman mutum ya yi kashi shi yana son a bincike, ya duba phone shi ya share, akwai kan da za a yi a jawo ababin da duka ya share maganganu da yayi kan phone duka za ya yi wannan.
Akwai wasu courses da kake gani ya kamata mutum ya ajiye ya bari ya koma technology aiki?
Gaskiya kullun din na yi wanga zanje ko na fara wani baban garin wanga shi mutane na duba wai gaskiya kowane course da kaga mutum ana yin kowane karatu akwai amfani ciki amma na zaka ci amfanin wannan abinda ku koyo yanzu haka shi nake ga akwai wani course mai fi matasa ko iyaye su bari yaran su je university suna yin wannan course kamar Ghana nan ga inda ka je kai wani course ba zaka samu aiki ba kamar yanzu batun computer science batun geometric engineering batun robotics da muke fadanga ba ko ba garin gano yanzu aka jama suna neman mutanen da su yi computer ko US suna neman mutanen da su yi computer ko gano nan ga da kai computer ko yaya kake shi dai baka da ilimin wannan bangare zaka samu aiki kuma muna da mutane su yi accounting su yi marketing su yi purchasing courses dewa a curious science babu sana wannan course yayi ya zama course mai kyau a bangaren US amma garin ga inda kaje kai wadansu course ba zaka samu aiki ba kai political science garin ga inda kaje Turai zaka samu aiki kamar psychology cikin IT ma psychology na nan kifayinta sociology na nan cikin IT inda kaje Turai kai ka samu company da zai employ ki ko zai employ ka as psychologist ko sociologist ko somebody who did environmental science amma garin ga kai wadannan course ne taimakawa shi yasa kana duban inda kake sai ka duban sana'a da zaka koyo
to Malam Jabar lantan mun gode kwarai da gaske
madalla kafin mu sallama da ku ku zo mu leka bangaren kwalama
kai sai za mu shiga madafa mu ga ko yau wani abinci ba kuwan mu za ta dafa mana
assalamu alaikum
ke da kanki da kira sunanki
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Musfira Muhammad Usman wato pastry chef at Sa Catering Services
to na samu catering kenan an madafa me zaki muna wani abu za a mana na kayan kwalaman
so yau za mu yi spring rolls so wato spring rolls kafin kai spring rolls wani abu ne mai sauki za mu yi yau za ka need wani ingredient kamar flour wato flour kenan gishiri da ruwa shi ne main ingredient da kake yi
inda ainihin ake bukata ciki
ke eh abinda ake bukata kenan bayan wannan akwai kuma abinda muke kiran shi filling wato abinda za ka sa sakiyan spring rolls in kana ci ka dan feel kamar wani abu na ciki muna yi mu use wake wato beans muna yin mu use vegetables so in kana son ka use beans zaka dai dafa shi ne kamar yanda ake dafa wake ka bar yayi taushi ka siyaye ruwan ciki ka ajiye gefe kana son ka use vegetables kuma zaka dan gama cabbage carrots albasa da sauran kayan da kai no kaga kamar kana so ka dan mix din shi ka stir fry shi dan ka dan haka ba mu son yayi laushi dewa ka ajiye gefe sannan ka kawo flour ka ka gama da ruwa da wato salt din ka gishiri kenan ka gama ka musa ba mu son shi yayi very thick wato yayi nauyi sosai ko ba mu son shi yayi ruwa wato zaka mix din shi ne gashi saka sakiya hakan ga shi ne bai yi ruwa ba shi kuma ne bai da kauri da yawa in ka kare zaka mix din shi ka make sure ba gulaji ko guda daya a ciki sannan kana need abinda ake kiran shi wato frying pan on stick saboda shi zai taimake ka aikin ka yayi maka sauki ka samu wannan non stick frying pan zaka dai dibiya kan wuta in yayi dan zafi kadan ka zuba wato flour kan da ka mix din shi da ruwa da gishirin kadan zuba dan kadan ciki kadan spread in shi baki da ya cikin frying pan zaka ga kaman ya fara nuna zai dan yi karfi kadan sai ka fidda shi ka dibiya kan table ka wato zaka mulmula shi kenan kamar yanda kake ga spring rolls dai gashi kadan mulmula shi fine abinka shikenan
da me yake shan shi
zaka shashi da yogurt, ice cream, ko sogolo, ko duk wani abin zakin da kake so.
Masu sauraro, a nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na yau. Yanzu a madadin wakiliyar tamu Hawwa'u Abdulkarim da kuma dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu, sai kuma wacce ta daidaita mana sauti. Fiona wa Mai Nandibi da ma lokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Aisha Mu'azzu take muku sallama daga nan birnin Washington.